lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma ejin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Me matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata wannan ne ya ja ni shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro na mata da suke wannan fannin likitanci kimiya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika
Mudassir Abdullahi Mudassir Suleiman Abdullahi kenan muna tafe da karin bayani ka san wannan kungiya ta STEM burinta shine ta bawa mata karfin gwiwa domin mu ma mu taka rawa a fannonin da ake yi wa kallo kamar na maza ne kawai
to ai kin gashi yasa shi kanshi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da kuma ganin cewa ya tattauna da wanda suka halarci wannan taron dan ganin wai ta ya ma za su bi su ma su bada tasu gudunmawa ga al'umma
sai ku biyo mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
sorari kamun musalliba cikin shirin bari mu fara da Mudassir Suleiman Abdullahi
Suna na Mudassir Suleiman Abdullahi ina ki da TED ta kasar New York take America TED tana nufin ajimlace a dungule technology entertainment da design mana kirkira da nishadantarwa fasaha da kuma kirkirar di domin design yayi kama da so da so nake aiki kuma ilayoni ne na kafa ko ne kirkiro wannan kungiya da ake kira mata masu kimiya da likitanci da lissafi na kasar Africa domin kasar Africa wanda ake Women in Central Africa at Ranji. Who are the Adunkule? Whisper Africa.
Who are Ted Tertidi Kuki?
She Ted Bashida Alaka Dawana. One Ted Shine Kamenda Naki Aiki. She won President Damakakao. One of Nida Tingina Garini. Ang Jedani Asabiti. Yedaniki Ganin Maza. Ko musulmi ko ba musulmi ba suna duba mata iyaye kanne da yi so na abin ya sa tun ina karami na ringa tambayan kaina me matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata so wannan ne ya ja ni kimiya na karanta a jami'a wannan ne ya ja ni shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro wani shin kungiya ne sai muka cewa shi da kungiya na mata da suke wannan fannin likitanci kimiya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika manufan mu shine manufofin suna da yawa amma ginshikan cikin su shine samar da likitoci nagartattu da malaman kimiya da duka daga wannan bangaren
sauran ma'aikatan lafiya
yakko da sauran ma'aikatan lafiya da malaman lissafi da sauran su mata abu na biyu shine ƙara yawan su misali a Kano likitocin da muke da su in ka kwatanta da yawan al'umma take jihar Kano zaka ga ba su taka rawa sun karya ba so wannan hobbasa ko kungiya tana kokarin cike wannan gurbi ko gibi abu na uku shine ya zamu gayyato kowa da kowa domin ba shi yana cewa hannu ɗaya ba daukan jinka da kuma malaman addini masana masu kan razakin hakkin dan adam da sauran su mu zo mu zauna tare mu ga ya za a yi aiki tare da su domin mu samar da maradin da muke bukata ko cin maburukan da muke bukata wannan ba ni kadai ne aikin ba da na kawo na samu wata professor Rabia Said ta faculty na physics na Bayero University da kuma ita wannan center da muke tarawa ciki mana center for gender studies ita ma dai daga jami'ar Bayero ta Kano muka hadu muka fara da shi wannan karamin taro taro wanda ake cewa workshop.
To kafin ku kai ga taron, wannan mafarki ko buri da kuke da shi na ƙara yawan mata ma'aikatan lafiya, misali da bangaren kimiyya da fasaha, kuma kira abin matakila Afirka, amma dai na san watakila alƙibla ku shine Kano, misali da ko kuma ka dau arewacin Najeriya, tunda watakila yana daga cikin larjuna a nahiyar Afirka da suke fuskantar karancin waɗannan mata ma'aikata a kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire da kuma sha'anin kiwon lafiya. Yaya kuka tsara cimma muradunku, misali wani salo za ku bi dan ganin cewa watakila kun cimma burinku?
To ka san duk lokacin da mutum zai wani abu na farko shine shiri. In zaka gina gida mai kyau ya maka shekaru daru-daru, dole ka shirya masa ƙasan ya zanto ya kai masa shimfiɗa mai kyau, sannan ka tada gininka. So alhamdulillah, na farko ina shiri da tanadi da tsimi. Wannan yanayin yadda inda suka kafa abin ko suke jagoranta abin, cewa masana ne a wannan ɓangaren, wasu professors ne, wasu doctors ne a ɓangaren su, kuma sun je taruka na ƙasa da ƙasa, na ƙasanmu da ƙasashen waje. So wannan ya ba su ilimi da sanayya akan abin da muke fuskanta. Abu na biyu shine a matsayinmu na musulmai, kyautata niyya. Duk lokacin da aka yi abu a matsayin ka na musulmi ko ba musulmi ba, dole ya zamto kana da manufa. Wannan shine ikhlasin wanda ba musulmi ba, kuma musulmi shine ikhlasi. Kyautata niyyanmu shine abin da zai bamu abin da muke bukata. Ubangiji subhanahu wataala ya taimaka maka cin gaban lokaci ka cimma abin da kake bukata. Abu na uku shine aiki da jami'oi da makarantu na gaba da secondary da cibiyoyi na nazari da ilimi da sauran cibiyoyi masu aiki shigen namu, sai mu zo mu zauna mu aiki tare da su.
To gashi yanzu kuna wannan taro, kuma na ga yawanci mata ne ko kuma matan ne ma kuka hallara, me taron shi ya kunsa ko me kuke so ku cimma a taron?
Shi wannan taro mun yi shi ne kamar karamin taro wanda nan February mai zuwa shekara ta 2020 za mu yi babban taro mi manufa da cimma maradu kamar wannan. Shi wannan taro ya kunshi makalu. Da farko professors da yawa sun yi makalu, kamar Professor Aisha, ita director ta wannan center, sai Professor Rabia ta physics ta ma daga BUK, sai Dr. Amina M. Lawal daga mathematics ita ma BUK, sai Mar Habib daliba da ta gama karatun likitanci, sai su Aisha Kwaku, su Maryam Habib, Sadata Ali wacce take yaka computer da abubuwa.
To me makalun nan
dukansu idan ka haɗe su, makalun ne suke magana akan abubuwa guda uku. Na farko shine STEM, ma'ana kimiyya, kirkira da engineering da kuma lissafi da likitanci, wannan duk ya haɗe. Ma'ana me su waɗannan fanni? Abu na biyu shine me alaƙar su da jinsi da muke shi, tsakanin namiji da mace? Me mata suke fuskanta a waɗannan ɓangarori? Tunda abu ne a zahiri cewa suna fuskanta waɗannan matsaloli, ko daga malamai, ko daga gida, ko daga al'umma, ko daga wani lokacin har daga malaman addini, sukan cakuɗa wasu abubuwa. Abu na uku shine ya zamu gyara waɗannan matsaloli na karancin mata likitoci, karancin mata ɓangaren kiwon lafiya da kimiyya da fasaha, da kuma ƙara gancinsu. Wannan su ne a dunkule makalin da suka kunsa, da kuma shine manufa ko buri na shi wannan ƙaramin taro da ake kira workshop a Turanci.
Da haka shine kuka wato gayyato ko kuka hallara 'yan makaranta?
Wannan tunda an ce yaro masomin mutum, yawanci wanda suka halarta akwai ɗalibai na makarantun secondary da ɗalibai na makarantun jami'o'i da kuma malaman jami'o'i da masu nazarce-nazarce da 'yan ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba da kuma mutanen gari. Domin shi yake irin wannan ba zai kace ɓangare na mutane kaɗai ne za su yi ba, al'umma ce take haɗuwa. Wannan ya kawo nasa, wannan ya kawo nasa, sai a samar da abin da ake bukata.
Za ku ci gaba a mataki da na lura, za ku ci gaba da taruka irin wannan kenan a matakin farko, wanda zai watakila a matakin wayar da kan mutane ko jan hankalin su game da wannan yunkuri na kuna inganta masu ilimin kimiyya da fasaha, misali da kuma yalwata shi a tsakanin al'umma.
Gaskiya ne wannan abin da ake cewa ba safarin girki kenan. Wannan shi ne na farko, ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya bamu ƙarfin gwiwa domin yin wannan gagarumin aiki
duk al'amura irin waɗannan in ka je ka dawo da tunda zance ne na nazari a fagen ilimi da sauran kirkire-kirkire da kuma sha'anin kai komo wanda abin da ya shafi hulɗa da mutane ba ka rasa zancen kuɗin tafikar da wannan al'amari ya kuka tsara wato samu hanyoyin kuɗaɗen da za ku dinga tafiyar da wannan abubuwa don ku cimma burin
to na farko in za ka yi aika irin wannan cikin abu ne guda biyu dole kai ɗaya ko dai kai ka sa kuɗinka ka yi ko kuma wani ya taimaka ma ko kuma ku haɗu ku yi to wannan haɗuwa muka yi shi wanda ya kawo abin ni kenan da ita Professor Rabia ta physics da kuma wannan cibiya ta Center for Gender Studies mu ne muka haɗu muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka samar da wannan taro haka nan taro mai zuwa ma wanda za mu yi a 11 ga watan February wanda Majalisar Duniya ta waye ranar mata da yara masu kimiyya da fasaha ta duniya shi ma za mu haɗu ma'ana tafiyar
idan na lura shi so ɗin ta raka wasu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da watakila za ku dinga cimma ko isar da saƙonku akwai sauran aikace-aikace watakila waɗanda ba na tarika ba ne ba su nasaba da taro yaya za ku dinga tafikar da su
to wannan ɗaya ne daga cikin ɓangaren da muka ɗauka akwai ɓangarori da yawa misali shi ne ɓangaren samarwa da yara waɗanda suke ba su da hali su shiga jami'a amma Allah ya ba su baiwa ta ƙwaƙwalwa
ta basira
yau ko ta basira sau da yawa wani zaka ga taimakon ciki buƙatar ɗanyen kai ko ka da ita mana abin ka cewa gaida san kan sani ko ya ka bata na minti 1 minti 5 za ta zama babban likita ko babar wata al'umma za ta yi amfani da ita so muna da wannan bangaren na samarwa da yara mata wanda suke a ƙasa da makarantu na gaba da primary
ko ba ku da tsari kenan watakila na haɗaka da sauran kungiyoyi musamman inda kake aiki da ire-iren su don su dinga samar da kuɗaɗe ko kayayyakin aikin da za ku dinga tallafawa ɗalibai da watakila za ka tarar a makarantun ke ba ma kayan kimiyya na gwaje-gwaje da sauransu ba ku da wannan tsarin kenan
muna da shi ai hannu ɗaya ba daukan jinka dole za ku haɗu da kungiyoyi na nan a cikin gida da kuma na waje wajen cimma shi wannan buri da muka saka a gaba muna maraba da kowace kungiya ko ta gida ko ta waje wajen cimma shi wannan buri ko mafarki da muke so mu cimma na samar da ma'aikatan lafiya likitoci nagartattu a yankinmu na Afirka fari daga Kano Arewa Nigeria da kuma Afirka baki ɗaya
yanzu kuma bari mu je ga Farfesa Aisha Abdul Ismail domin jin gudunmuwar cibiyar bincike na Jensen Biladama.
Professor takaice a dunkule kamar wannan kungiya ta STEAM for Women in Africa kamar kuna hada hannu da ita za ku yi wani tsari wanda kuke so a bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha musamman kiwon lafiya tsakanin yaya mata ta ina za ku bullo
a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wannan taro da muka yi na mata a cikin ilimin kimiyya da fasaha a nahiyar Afirka wato taro ne da aka shirya shi domin wayar da kai ana ta yi akan harkar ilimin yara mata to yanzu sai aka ƙara matsa gaba ilimin yara mata amma a fannin kimiyya da fasaha kamar yadda nace na wayar da kai ne da kuma fahimtar menene ma kimiyya da fasaha din me kuma mata za su iya yi samma waɗanne irin aikace-aikace ne za su iya yi wani irin ɓangarori za su iya karanta har su ma su ba da gudunmawarsu ga al'umma ta fannin kimiyya da fasaha kusan dai wannan shi ne muka so
to amma kowace gudunmawa za ku bayar
mu cibiyarmu tunda cibiya ce ta nazari da kuma ba da horo a kan harkar jinsi kaga muna ciki tunda muna kallon jinsi au mace au namiji au yaro au yarinya duk wani abu da zai shafi ɗaya daga ciki ko zai shafi harkar iyali to muna ciki saboda haka shi yasa muka ga haɗin gwiwa ce mai kyau tare da waɗanda suka shirya wannan taron yanda za mu bunƙasa ilimin yara mata mu kuma ƙara wayar musu da kai akan harkar ilimin fasaha da kimiyya kamar yanda ka gani dama muna da wata yarjejeniya tare da Women for Health wanda wani tanadi ne da aka yi shi domin samun mata wanda suka koyi harkokin lafiya wanda kuma za su taimaka su aiki a cikin karkara ba kawai a cikin gari yanda in an zo an koya musu an ƙara gogar da su akan harkar ilimin bangaren kimiyya da fasaha, to sai kuma a nema musu makarantu wanda za su shiga ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan, sannan sai su koma gida inda aka fito da su aka zabo su koma su aiki akalla na shekara uku. Kaga duk wannan yana cikin wannan abin da ake yi.
Watakila babban kalubalen da za a ce shine yadda yawanci nazarin wannan fanni yake da wahala da kuma ɗawainiya. Za ki ga akan samu yara masu hazaka musamman mata da maza din, amma kuma iyalansu ko iyayensu ba su da ƙarfin aljihun da za su iya ɗaukar ɗawainiyarsu. Ban sani ba tunda kuna aiki da su waɗannan ƙungiya, akwai wani tsari ko wani tanadi na musamman ga yara irin waɗannan da akan samu musamman a yankunan karkara din nan da kike magana?
Kamar shi Women for Health da nayi magana, suna da tanadi da suka yi wanda sukan ɗauko yaran daga karkara a ga waɗanda suka yi karanci fannin na kimiyya. In aka ɗauko su sai an ajiye su ko wata shida ko wata tara ana ƙara goge su, sannan sai su sake ɗaukan jarabawa sai kuma a gane me za su yi. Ana taimaka musu, sannan ita ma al'umma su tana taimakawa, wani da addu'a, wani da kowa da zai taimaka, wani ma visiting ne da sauransu
da
abin da ya sawaka. To amma dama kaga irin waɗannan taimakon da waɗannan ƙungiyoyin suke kawo akwai lokaci ayyadaje ne. To amma alhamdulillah gwamnati ta fara ɗaukan nauyin wannan abun ya shiga cikin abubuwan da gwamnati take na yau da kullum. Saboda haka makarantun mu na nursing da midwifery da sauransu,
kamar ɗalibai za a iya saka su a tsari na scholarship.
Kada na faɗi abin da ba daidai ba. Foundation year program ɗin an saka shi a cikin kundi na nursing da midwifery, kuma ana ƙoƙarin zai a ɗauke shi ya zamana an koya musu lokacinta ya wa'adinta ya ƙare, ta gwamnati za ta ci gaba da ɗauka. An riga an gina makarantun kuma yana ci gaba, so gwamnati za ta ci gaba scaling up kenan ko yau.
Abinda ya ce ai kuma tabbas haka ne, tunda shi ilimi aikin ga dukiya ne. To lallai, to har yanzu dai ai Amina kin ga masu sauraron mu kada dai su manta suna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na yau da gobe. To yanzu kuma bari mu koma inda Mahmud Ibrahim Kwari ya ainihin tattauna muna da Dr. Maryam Habib.
Sunana Dr. Maryam Habib.
Aina kike?
Nan asibitin mu na Murtala Muhammad Specialist Hospital.
Yaushe kika zama doctor?
Na yi shekara ɗaya da rabi daga gama makaranta a nan Bayero University muka yi makaranta.
Gashi kamar kin zo kin gabatar da makala, abinda ake cewa ko presentation, kuma makasudu na yin wannan taron shine a ji daga mutane irin ku dan ya zama kamar ana zaburar da yara masu tasowa game da wannan fanni na kimiyya da kiwon lafiya. Me kika gaya wa waɗannan da aka tara waɗanda yawancin su na ga ɗalibai?
Gaskiya abin da muka faɗa shine ƴaƴa mata suna da komai a tattare da su, kasu ce wai ko dan maybe mata ne ba za su iya karatu ba ko kuma ba za su iya shiga wannan fanni ba, saboda ana tunanin ko akwai waɗansu wurare na maza ne zalla ko kuma su ga kaman dai ba za su iya ba. So yawanci dai gaskiya abin da na faɗa kenan. Abin da kuma na kuma faɗa shine kaman in aka duba tsakanin mata da maza akwai wannan bambancin. Allah ya halicce mu daban, amma yadda Allah ya halicce mu a mata mun iya bada kulawa. Nayi maganan wannan, sannan kuma banda
kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so ma'aikacin lafiya ko likita ya zama yana da su.
Yana da su haka tabbas. Sai zancen kaman a shi karatun medicine din ma akwai wuraren da kaman zaka ga babu mata da yawa, kaman bangaren mata da haihuwa still muna bukatan mata, ko bangaren masu aikin tiyata muna bukatan mata da yawa su dinga shiga wuraren.
Kina aiki a asibitin Murtala wadda ake ta cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci a West Africa da suka fi kowa yawan jama'a na waɗanda suke ziyartar neman lafiya. Ya zaki bayyana nauyi ko kuma kalubale, da muka ce kalubale challenges na aikin lafiya a kaman asibitin irin na Murtala?
Gaskiya aiki a asibitin Murtala yana da daɗi, amma yana da yadda kace challenges din. Kuma gaskiya ɗaya daga ciki kaman ma'aikatan lafiya muna buƙatar su, muna buƙatar kowa, muna buƙatar mu likitoci, muna buƙatar mu nurses, muna buƙatar kowa da kake tunani a fannin lafiya ana buƙatar shi a wurin. Yanzu ma ana managing, alhamdulillah ana managing, amma still in za a samu ƙari za mu so haka.
To amma baya ga ƙalubalen ba ku da yawa, yaya mu'amala da marasa lafiya? Dalili yawancinsu za ki ga galibi marasa ƙarfi ne suke halartar wannan. Wani ma za a rubuta masa magani bai da kuɗin saya da sauransu, wani kuma ba zai je asibitin ba ma sai cutar ta yi mara nisa, wanda ku kuma abin da ba ku so kenan yawanci.
Ya danganta gaskiya. Ana iyakacin kokari, amma ana so still a samu yadda za a yi su dinga samun magunguna a kan lokaci, su samu kudaden siyan magunguna duk da wannan.
Idan muka zo kan ɗalibai misali, yawanci ana cewa aikin nazarin ko karatun likitanci yana da wahala saboda yana buƙatar nutsuwa, yana buƙatar kuɗaɗe saboda littattafan ku suna da tsada da makamantansu. Ku kuma gashi abin da ake so a cimma a wannan ƙungiya ta Women is Team for Africa shine a reni sabbin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da ma wato masana kimiyya. Wace hanya ke ganin za a ƙara yawan mata a fannin kimiyya nan da kiwon lafiya?
Gaskiya ta faɗakarwa da yara haka na secondary school da kuma wanda ba su da ƙarfi a samu yadda za a yi a samu musu ko scholarships haka, wanda an ga suna da ƙoƙari, suna da wannan musamman a wuraren, za a iya ba su scholarship su karatu su dawo su ba wa al'umma ƙarfi.
To har ila yau dai ga Mahmud da Dr. Maria Sidi.
Sunana Dr. Maria Sidi.
Kin gama karatu ko kina yi?
Na gama housemanship ina, wanda shine requirement in ka gama makaranta za ka yi wani ya, sannan kuma ina jiran service insha Allah.
Gashi kin zo wannan taro kuma magana ake akan yadda za a ƙarfafa gwiwar matasa, mata, yara su karanci fannin kimiyya. Fannin kimiyya ne ya haɗa da maganar kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da sha'anin lissafi da sauransu. Ke yanzu kika fito daga makaranta, me za ki iya cewa ya ƙarfafa miki gwiwa ki karanci wannan fanni?
To gaskiya dai tun farko za ka ga sha'awa ne, kana so kai karatu, kana sha'awan kai, to sai ka fara kawai kai tsaye, da yawan mu ba mu san me yake ciki ba. So sai da muka riga muka fara kuma sai muka fara ganewa, to a cikin wannan ganewar muna yi sai nake ganewa cewa yana da muhimmanci sosai, karatun likitanci na da muhimmanci sosai, da za ka ga kana taimakon mutane, kana taimakon mata, kana taimakon yara, za ka je aiki baka san rayuwarwa za ka ceta ba, sai an tashi suka ga ka taimaki mutane da yawa, kana wuce kan hanya baka san wata ba, amma ta tsayar da kai tana gode maka, tana cewa baki tana da bani ce mama waccan ko ni ce yayar waccan, kin taimaka mana, kin mana kaza. To haka nake, abin yake ƙara shiga raina, nake kuma ji ina kuma so in ƙara yi in kuma ci gaba. So abinda nake shawartar sauran ƴan uwana mata shine gaskiya da wahala ba ƙarya, shiga ciki da wahala, kayi karatun ma da wahala, dole sai an mai da hankali.
Amma me wahalar wai? Kina ta cewa da wahala, shiga da wahala, kana yi da wahala, da me wahalar?
Wahalar shine karatun da yawa tsakani da Allah, kamar abubuwan da ake tattaunawa akai a yau, akwai su mathematics, akwai su physics, akwai su chemistry, akwai biology, su kaga wayannan hudun su ne main abubuwan da ake karanta na farko in ka shiga, kuma su ne abubuwan da mutane duk suka fi jin tsoron yin su, musamman mathematics kaga shine yake daukan kamar majority din marks ma in za a ce na jam, kuma shine abin da yawan mutane suka fi jin tsoro, shi yasa nake cewa ba ƙarya da wahala. Sai mutum ya sa a ran shi da wahala, amma ba zai iya saboda ai masu yi ma ba kwalwashi gare su ba.
To kawai wahalar dama ta karatun ce kawai, da ana cewa akwai zance kuma na kuɗi? kuɗi da sukuni da wai?
A gaskiya dai ba na karatu ne kadai ba, akwai na tallafi. Zaka ga wasu da yake dai alhamdulillah gaskiya na karatu a sauƙaƙe yake, kuɗin makaranta ba yawa amma me akwai littattafai sannan kuma akwai kuɗi na kula da kai. Amma dai gaskiya dai waɗanda muka haɗu da sun kai karatu da su alhamdulillah gaskiya akwai tallafi da yawa, ba wannan kadai ne wahalan ba, wahalan ma kuma akwai yawa. Sai kuma kaman taimako daga ƴan uwa da wanda kake zaune da su, da su gane cewa ba kana buƙatar lokaci, karatu ne da yake buƙatar lokacinka, ka mai da hankali. So da haka shi ma wannan tallafin idan babu shi yana ƙarawa kun wahala, shi sa wahalan yana zuwa daga fanni ne daban-daban.
Ke yanzu ga shi ke sabon likita ce, za ki fara aiki bayan kin gama service da sauransu, akwai abinda kuke cewa speciality? Laki so ki kware.
Eto magana speciality akwai shi a wannan lokacin ne muke tsayawa mu duba mu zabi wanda muke so. To ina nan da ina jiddubawa. Amma
wai har yanzu baki gama tunanin inda ke so ki kware ba, a ce consultant ce a kan kaza ba?
Eto gaskiya dai ina hangen surgery. Ina hangen surgery da insha Allah, in Allah yayi.
Dai
ke kasan mutane kala-kala ne, akwai wanda sun fi so su zauna su karatu sosai, su zo su ga patient su san me yake damun shi a bashi magani, wasu kuma sun fi so abin da su yi da hannu, ana ganin patient to san hannu a yi abu. To ni na fi sha'awar irin wannan, na fi sha'awar in ga yau an yi abu daban, gobe an yi abu daban, yau ana zaune ana ganin patient, gobe a shiga tiyata a yanka a cire a gyara a dinke.
Amma surgery yana da wahala an ce, kuma za ki duba sukan surgeons din ma a Najeriya ba su da yawa, musamman Kano, musamman mu zo jinsin ku na mata. Surgeons yan asalin Kano za ki iya kirga su da hannun ki waɗanda ni na sani. Kina gani za ki iya kuwa?
Insha Allah zan iya mana. To abinda muke so mu canza kenan, muna so mu nuna mutane cewa ai idan mutum ya sa kanshi insha Allah kuma da taimako Ubangiji ba abinda ba zai iya yi ba. Kuma muna so a ce an samu mata da yawa kuma a ciki, da yake yanzu dai consultant guda ɗaya ce a nan a asibitin Malam a fannin surgery, general surgery kenan ka gani. To muna so a ce mu da yawan mu mun shiga mu canja haka, kuma mu nuna wa masu sha'awa ba za fa su iya insha Allah, kuma Allah ya taimake mu ga iya, kaga sai mun nuna wasu su ma za su iya insha Allah.
To yau kin ga Amina wannan shirin namu yau gaba daya likitoci ya gayyato. To masha Allah. To ai kuma Amina ga wata mai niyya kuma da hazaka wanda ita kuma kokarinta ta kai ga wannan gurbi na zama likita. Bari mu ji daga gare ta ita kuma.
Malama sunanki?
Asiya Sufiyan baba.
Ki makarantar?
Al-Azhar School Kano.
Ajin kina?
SS3 yanzu muka gama.
Wanne fannin kika karanta?
Science.
To yanzu kin gama secondary za a ce ko kin ko dab kike da ki gama ko?
Ko mun gama ne ko gaba daya, so yanzu graduation kawai rage.
Me kike so za ki karanta in za ki tafi jami'a?
Medicine insha Allah.
Fannin likita?
Eh shi.
Me yasa kike sha'awa ki karanta aiki likita?
Saboda in taimaki mutane, saboda yadda yanayin rayuwa ke yanzu babu likitoci a taimaki rayuwar mata ma da abubuwa su shasa.
Amma kuma fa ana cewa aiki likita fa yana da wahala?
Eh insha Allah za mu nasara da taimakon Allah.
Kina ganin za ki iya kuwa yadda za a shekara da shekaru ba a gama ba?
Insha Allah.
Me yasa kike ganin cewa za ki iya zama likita?
Eh shi saboda akwai support na iyaye, sannan kuma da addu'a da taimako da ƙwarin gwiwa da hard work da zai sa tun daga secondary school mun samu irin wannan madagi da abinda muke so mu sa a ranmu su insha Allah. Na makaranta za mu ci gaba da haka.
Na san sadda kina makaranta shin da kin ce science kike karanta ko?
Eh.
Akwai chemistry, physics, biology da sauransu. Wanne kika fi yawa?
Maths da physics. Na fi son su gaskiya. Amma duka dai ma na yamma na fi son maths da physics.
Me yasa kika fi son maths da physics?
Ina son saboda ina son calculation sosai. Zan iya daukan many hours ina calculation.
Kin calculation ne zaki?
Eh sosai. Karatun ma zan yi amma na fi son calculation gaskiya.
Yanzu kin ce kina so ki zama likita. Ta ina za ki fara? Karatun daga yanzu kin ji labcoci da aka yi, yadda wahalhalun da ake sha da kalubale da ake sha na kafin a zama likita. Ke ta ina za ki fara?
To yanzu dai muka shiga jami'a dai, tun daga nan za mu fara, daga nan za mu dinga neman shawarar ma wannan gaba da mu inda suka shiga harkan dan mu samu mu ci gaba, sannan da karatu ai karatu yadda ya kamata, mai da hankali insha Allah za mu yi nasara daga. Mai sama Allah ya taimake su.
masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni das da engineer mu na yau Mr. Joseph tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
ba dan kudi take ba ba dan bunda yabo ba ba dan bunda yabo kun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu naga Allah ra